sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 sai kuma a canjin jamhuriyar Niger akan tashar VOA Africa akan mita 102.5 sai FM amfani sarauniya Darlon niya kuma son kama mu a tashoshin hanyoyin sadarwar ta internet to a dangola voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne amma wannan karan ina tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren a cikin shirin mu na yanzu za ku ji yadda yajin aikin malaman jami'o'i a fadin tarayyar Najeriya ke ƙara samun nasara wanda kuma akan wannan batu ne yau za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai kuma rahoto daga jamhuriyar Niger wanda ke cewa kotu a ƙasar ta ce ba ta da hurumin sauraron ƙarar da ƴan adawa suka shigar daga amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
Masu sauraro barkamu da warhaka Shugaba Joseph Kabila na kasar Congo Kinshasa ya nada sabon Prime Minister Kabila ya zabi wani dan majalisar dokoki dan jam'iyyar Hamayya Badibanga Ntita Sami ya jagoranci sabuwar gwamnatin hadin kai da za ta tafiyar da harkokin kasar har zuwa lokacin da za a gudanar da zabubbukan da aka jinkirta. Zabubbukan da tun farko aka shirya gudanarwa a cikin wannan watan yanzu za a yi su ne a watan Afrilun shekarar 2018. A cikin wannan makon gwamnatin da ta shige ta yi murabus a bayan da aka cimma yarjejeniya a tsakanin shugaban da wani bangaren Hamayya. Wadda ta kyale Kabila ya ci gaba da zama kan karagar mulki har bayan cikar wa'adinsa na biyu a watan Disamba. Ana daukar zaɓin Sami a zaman na bazata. Mafi yawan jama'a sun dauka cewa Vital Kamerhe wanda ya jagoranci bangaren ƴan Hamayya da ya tattauna da Kabila shine zai zama Prime Minister. Bangaren Hamayya mafi girma a kasar dai ya ki shiga cikin wannan yarjejeniya sannan ya yi kira ga shugaba Kabila da ya sauka daga kan mulki a ranar 19 ga watan Disamba ranar da wa'adinsa na mulki na biyu wanda tsarin mulki ya tanada zai cika ƴan Hamayyar sun ce Kabila zai yi amfani da wannan ƙarin lokaci da ya samu kan mulki ne domin ya sauya tsarin mulki na kasar ta yadda zai iya sake neman wa'adin kan mulki an kashe mutane fiye da 50 a mummunan zanga-zangar da ta barke a bayan dage zabubbukan
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gana yau Alhamis da wasu manyan mashawarta da masu neman manyan mukamai a gwamnatinsa. Sannan yana shirin ganawa ta farko da wani bako daga kasar waje, Prime Minister Shinzo Abe na Japan. Zaben shugaban da ke aikin harhaɗa gwamnatinsa daga benensa da ake kira Trump Tower a New York ya shirya ganawa da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka, Henry Kissinger, wanda shine babban jami'in diplomasiyya a Amurka a shekarar 1970. Har ila yau yana ganawa da gwamnan Nikki Haley ta jihar Carolina ta Kudu wanda watakila yana iya samun kujerar sakataren harkokin wajen idan Trump ya kama mulki a watan Janairu idan Allah ya kai mu a wannan makon Trump yana mayar da hankali ne kan manyan jami'an da za su rike masa ayyukan tsaron kasa yayin da yake nazarin nada wasu mukaman gwamnatinsa sai dai babu wata alama cewa zai bayyana sunan wani a nan kusa
to labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da kenan Washington DC Shugaba Barack Obama ya dauki sakonsa na hadin kai mai dorewa na Amurka kuma daga Amurka zuwa tsakiyar Turai a yau Alhamis inda ya jaddada wa Jamusawa da dukkan ƴan kasashen Turai cewa Amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya. Shugaban da Amurka ya zabi kasar Jamus ta zama babban zangonsa a rangadin karshe na kasashen waje da yake yi a zaman shugaban Amurka. Kasar ita ce tafi kowace karfin tattalin arziki a nahiyar Turai. Babbar abokiyar cinikayya Amurka a nahiyar muhimmiya a cikin kungiyar kawancen tsaron NATO sannan tana karbar bakuncin dubban sojojin Amurka. Masu fashin baki sun kuma ce shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel tana iya zamowa jagorar masu ra'ayin sassauci a wannan yankin da ƴan kishin ƙasa ke ƙara yin ƙarfi. Wannan ita ce ziyara ta shida da shugaba Obama ya kai ƙasar Jamus. Obama da Merkel sun rubuta wani sharhin haɗin gwiwa a cikin wata mujallar ƙasar Jamus da ke fitowa mako-mako inda suka yi cewa ba za a taɓa komawa ga tsarin zaman kowace ƙasa ta zama mai kula da kanta kawai ba.
A bayan da Rasha ta bayyana janyewarta daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya, ƙasar Filifin ma ta bayyana aniyarta na yin hakan. Shugaba Rodrigo Duterte ya yi barazanar ficewa daga cikin kotun ta ICC kwana ɗaya bayan da shugaba Vladimir Putin na Rasha ya rattaba hannu a kan wato ficewa daga kotun wadda ita ce ta farko ta duniya da aka halatta mata shari'ar laifukan kisan kare dangi, cin zarafin bil'adama da na yaƙi. Duterte ya yi magana daga mahaifansa ta birnin Davao a kudancin Philippines kafin ya tashi zuwa wani taron koli a ƙasar Peru. ‘Yan Rasha sun janye ne saboda sun ga cewa kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya wato ICC ba ta da wani amfani don haka suka janye daga zamowa memba a wannan kotu. Nema watakila zan yi haka dalili kuwa shi ne wannan ‘yan fin ƙarfi marasa kunya ba su taɓa kowa sai ƙananan ƙasashe kamar irin tamu, in ji shugaban na Philippines. Amma masu sukar lamirin shugaba Duterte sun ce yana tsoro ne kan cewa za a tume shi dangane da dubban mutanen da aka kashe a yakin da ƙasar ke yi na fatauci da shan muggan ƙwayoyi da ma sayar da su. ‘Yan sanda da ‘yan banga a ƙasar Philippines sun kashe masu sha da masu sayar da ƙwaya har su 300,000 tun lokacin da Duterte ya hau kan mulki a watan Yuni. Shugaban yana samun goyon baya sosai a cikin ƙasar da ga alkawarinsa na ɗaukar matakan babu sani ba sabo akan masu fataucin muggan ƙwayoyi da masu aikata laifuka, amma kuma yadda yake gudanar da wannan yakin yana shan suka daga Majalisar Ɗinkin Duniya da ma Amurka. Madalla labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro da batun yajin aikin gargadi da jami'oi suka fara wanda ke ci gaba. Muka kawo muku a shirinmu na rana, amma wannan karan a jihar Niger ne, inda wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoton.
Yajin aikin mako guda da malaman jami'o'in Najeriya suka fara ya durƙusar da al'amuran karatu a jami'o'in da ke jihar Niger, kamar yadda lamarin yake a sauran jami'o'in da ke faɗin ƙasar. Tun daga jiya Laraba ne dai malaman jami'o'in suka fara yajin aikin na mako guda, wanda ke zaman na gargaɗi ga gwamnatin Najeriya. Malaman dai suna ƙorafi ne akan rashin ingantattun kayan aiki a jami'o'in Najeriya da kuma rashin biyan wasu allowance da suke bin gwamnatin Najeriya bashi. Tun kafin fara yajin aikin dai, Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani yunkuri na shiga tsakani a tsakanin gwamnati da kuma malaman jami'o'in, amma lamarin ya faskara. A lokacin da na leƙa jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke nan Mina, na ci karo da wasu ɗaliban jami'ar da ke cikin wani yanayi na damuwa a sakamakon wannan yajin aiki.
Na juwa, Joel Leonard, a gaskiya ba mu ji daɗi ba, domin kowa ya zo da bukatunsu wanda ya kamata ya cika kafin a ji hutu. To kuma yadda suka kawo wannan yajin aiki, mu ne yaran makarantar shi yake shafa sosai.
Yanzu me zaka ce ma ita gwamnati?
Ni kuka zan yi ma gwamnati. So ni kuka nike ma gare gwamnati su yi haƙuri ne su ji complain na titocinmu.
Ikea doka, wallahi yajin nan na damu mu dalibai makaranta. Mun bar gidaje da fata za mu zo mu ci gaba da makaranta, amma aji nan na dawo da mu baya. Da fata muna so mu koma hutun Kirsimeti, amma yajin nan ba mu san ko za zo aje mu ba, ko za su ce mu tafi gida.
Yanzu me zaki ce ma su gwamnati?
Su yi kokari su biya ma lecturers namu bukatunsu, domin mu dawo mu ci gaba da abin da ya kamata.
Yanzu sati guda suka ce za su yi na gargaɗi, me kuke yi to makaranta?
To, daga ci abinci a kwanta a yi bacci shi kenan, ba abin yi sai aikin banza.
A can jami'ar Ibrahim Badamasi Babangidama da ke garin Lafai, ɗaliban na cikin damuwa. Abubakar Usman Wushishi shi ne sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'ar ta IBB. A lokacin da na yi ƙoƙarin jin ta bakin shugabannin ƙungiyar malaman jami'o'in da ke nan jihar Niger, lamarin ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne, tika ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka tashi gun karatu.
To madalla, daga batun yajin aiki sai na siyasa, wanda a jamhuriyar Nijar kotu ta ce ba ta da hurumin sauraron ƙarar da 'yan adawa suka sako, me yasa haka? Ga su lamuninmu da barmu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
da take bayyana matsayinta a game da karar da ƴan majalisar dokokin ƙasa na bangaren adawa suka shigar game da halaccin gwamnatin mai kunshe da mata 8 daga cikin mambobi 43 kotun tsarin mulkin ƙasa ta kwatanta cewa dokar da ta yi tanadin kason musamman ga mata a kundin constitution bata fayyace zahirin adadin kason da ya kamata a basu ba saboda haka kotun tace ba ta da hurumin yanke wani hukunci akan wannan korafi to koya ƴan majalisar da suka shigar da karar suka ji da wannan matsayi honorable Sumana Sanda shine jagoran ƴan majalisa na jam'iyyar Model Lumana
doka bai ba mu hanya ba mu yi jawabi bisa kan abin da Cour Constitutionnel ta hudda kenan ba mu yi commentaire bisa kan abin da Cour Constitutionnel ta ce a huskan mu na wakilin ƴan kasa ƴan majalisa yau Cour Constitutionnel ta ce ba za ta iya ba mun yarda mun amince da wannan
kungiyar mata sun yi na'am da abin da kotun tsarin mulkin kasar ta faɗa hasali ma shugabar kungiyar SOS FEV Maryama Musa kira take a shirya wani zaman sulhu da bangaren zartarwa don kawo ƙarshen wannan kikikaka
tana yi wa wataƙila mu wajen mun yi kuskure da muka je muka ga kotu amma ni a nawa ra'ayi wani jaye-jaye tsakanin mata da kotu duk bai taso ba shugabannin gwamnati ya kamata mu je mu gani premier minister kuma da shugaban kasan da kanshi ai a sulhance ni san nake ma ayi mini conference national bisan kan harkar wanga luwasul lukuta tunda an abun yaki canyewa kullum magana shi ake wa'ansu garuruka daidai ake yi shine bature yake ce ma parity
kamar yadda abin yake a kowace ƙasa ta demokradiya tsarin shari'a a jamhuriyar Niger yayi tanadin wasu hanyoyin da ƴan ƙasar da ke fatan a warware musu dukkan wasu abubuwan da suka shige musu duhu a game da sha'anin doka saboda haka dan majalisa Sumana Sanda ke cewa
tunda harakan administration ce kenan akwai conseil d'etat mun ji dama akwai wasu kungiyoyin na mata da suna da niyya su je a wannan kotu su tambaya a gaya musu in abin nan an yi shi bisa kan gaskiya ne ko ba haka ba kenan mu ma a huskan adawa insha Allah zamu yi wannan a wajen conseil d'etat
tun a washegarin na dan mambobin gwamnatin ta ranar 19 ga watan October 2016 kungiyoyin mata ke ta nuna rashin gamsuwa da adadin matan da aka ba mukami a sabuwar gwamnatin saboda a cewar su an toye musu haƙi ganin yadda abinda aka ba su ya gaza da kashi 25 daga cikin 100 din da doka ta tsara lamarin da ya kai su ga yin zaman darshan a ofishin ministar cigaban mata kundin tsarin mulkin kasar Niger a sashen sa na 22 ya umurci gwamnati ta dauki dukkan matakan kawar da duk wata wariya ga mata da ƴan mata da nakasassu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mummuni Barma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To ma dalla mun samu kira na harko daga Kaduna. Wane ne daga Kaduna? Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, me ra'ayinka game da yajin aikin malamai? Shin me kake ga na mafita?
To gaskiyar magana mafita anan yana da kyau dai su malaman jami'o'i su lura da irin yanayin da ake ciki a wannan lokaci. Kasa ba kuɗi, sannan kuma ga matsala na tattalin arziki. Waɗannan buƙatun nasu da suka sa ma gwamnati su dan sassauta su, na ganin cewa gwamnati ta iya yin abubuwan da za ta iya a kai. Ita ma gwamnati ya kamata ta duba waɗannan malamai, domin fa su ma waɗanda suke kan gwamnatin ai karatun ne suka yi har suka kai ga wannan mukami nasu gabaki ɗaya. Ya kamata.
To madalla, wato an bugi jaki a bugi taiki kenan. To bari mu je Sokoto binin Shehu. Wane ne a Sokoto?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi.
Kana magana da Abdullahi Alarama daga Garuga Alkali a Sokoto, Najeriya.
To Abdullahi, me ra'ayinka game da wannan batu na yajin aikin malamai? Wato
dama daga jami'i za a yajin aiki, to akwai matsalar da aka fuskanta. Saboda haka shi ya da kyau da kungiyar kwadar gobe kuma ita gwamnati. Kato ba shawarwari da zai sassauta sattauna domin a gano matsalar wannan abun. Domin idan aka ce za a ci gaba haka, za a ci ainihin wato za a cuta ma ɗalibai masu karatu da kuma iyayen yara. Saboda haka da Allah gwamnati da kuma ainihin su malamai su kawo wannan shawarwari domin su gano bakin zaren wannan al'amari.
Mun gode Mala Abdullahi daga Sokoto. Mun gode Mala Abdullahi. Bari mu je Bauchi. Waye daga Bauchi?
Ahmadu Musa da wana ya wana.
To Ahmadu, me ra'ayinka game da wannan batun?
Ra'ayina ba. Game da albashin ma'aikata ne ake.
Ah, baka san game da? Ina jinka.
Dole ne mun ka same ka ba sai yau.
To ba gashi ka samu ba, kai muke saware ai, kowa kai yake saware.
To ni dai a ra'ayina.
To ina ga layin kama ya yanke, bari mu je Katsina. Waye a Katsina?
Rauren yawa a hone tsiga.
To me ne ra'ayinka game da wannan batu na yajin aikin malaman jami'o'i?
Gaskiya a ganina ya kamata gwamnati ta ɗan duba, saboda gaskiya malamai suna aiki kuma sun daɗe suna maganan nan ba ɗauki mataki ba. Ganin babban aikin da suke yi kuma ga ɗalibai, in an bari abin ya ci gaba za su samu cikas a wurin karatu. Kamata ya gwamnati ta yi ƙoƙari, cikin ido ake yin tsawuriya.
To amma su ma malam ba ganin ya kamata a ce sun duba su ma? Wannan mataki bai yi tsanani ba.
Zahirin gaskiya aikin da malami yake, indai gwamnati za su tsaya su duba da kyau, ya kamata a ɗan saurare su, su ma a dube su ko da yaya.
Tana cewa ka ce kowane ɓangaren dai ya duba shi ma, idan an buji jaki sai kuma a ɗan buji taiki. To mun dai gode tsiga.
To na gode.
Yawwa.
Yawwa, na gode.
To muna magana ne akan da. To Port Harcourt, waye da mun samu kira daga Port Harcourt? Waye daga Port Harcourt? Wace magana daga Port Harcourt? Sai dai ka bar rediyon ka buɗe kuma. Ayya, layin ma ya yanke. Muna magana ne akan yajin aiki da malaman jami'o'i suka fara na gargaɗi na sati guda. Kuna ganin me ya kamata a yi? Ina za a samo bakin zaren domin warware shi? Wannan batu ne da ya kici cinyewa, don an jima ana kan wannan batu guda. To mun samu kira daga Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Salamu alaikum Bashir.
Wa alaikum salam.
Ganin lafiyan bari-bari, magatakar na kungiyar murin Nasara.
To Bashir, me ra'ayinka game da wannan batu?
To a gaskiya yajin aiki ne kuma baya ne, baya kawo ma kasa ci gaba ba.
To
da so samu ne gwamnati da su ƴan kwadagon kungiyar malamai da su daidaita kowane bangare, ya duba matsalolin kowane bangare don ma daidaita. Don ko dan ajaja idan an ka tafi yajin aiki, gaskiya ɗalibai za su shiga cikin wani hali. A kowane suke shirye-shiryen jarabawa, waɗansu suna shirye-shiryen gamawa. To dan an je yajin aiki, gaskiya za a samu matsala. Dan annabi su daidaita da junansu, a zo a ci gaba da aiki.
To mun gode bashi da wannan ra'ayin, Allah sa wayanda aka yi domin sun ji. Yanzu bari mu je Kaduna binnin gwamna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da Murtala kuma ina kiran ku daga Zerer da Sanya Kaduna tarihin Najeriya.
To Murtala, me ra'ayin ka game da wannan batu?
To ra'ayina gaskiya sun ba mu mamaki gaskiya. Malaman jami'a kusan zai zamanto kusan su ne na farko da zamu ci a gwamnatin nan da suka fara yajin aiki. Wadda duk muna ganin za su ba da gudunmuwa ne, sun san gwamnatin nan tana kuka ba kuɗi ba abubuwa. To kuma su kuma ta kan wasu buƙatun su kawai zo su sa ɗaurukan miliyoyin ɗalibai su rasa ilimi. Mutane su zauna haka kenan. A rayuwa na farko a ilimi shi ne jagoran ɗan adam. Idan ya zamanto sun hana ilimin nan suna zo su bar al'umma cikin duhu kenan. To gaskiya ba mu ji daɗi ba, duk da dai haƙoƙinsu ne su yi haƙuri su bi hanyar lalama. In ba haka ba gaskiya mu talakawan ƙasa za mu ga suna ma wannan gwamnatin wani rashin fatan alheri ne da sauransu.
To mun gode Murtala, aka ce kowa da bukin zuciyan shi. Bari mu je Zamfara. Waye daga Zamfara?
Alkali Mafara.
To Alkali Mafara, me ye ra'ayinka?
To ra'ayina dai ina ba gwamnati shawara don Allah ta biyo matsalar nan don a samu a taimaka ma 'yan Najeriya. Yan makaranta.
To Allah sa gwamnati tana ji ko kuma hadiman gwamnatin ma suna ji.
Eh, da Allah su taimaka su ajaye a taimaka a abun ga gwamnatin Najeriya ta diba matsalar nan.
To madalla.
Da samu a kai karshen matsalar nan.
To Allah tabbatar da haka. Bari mu je Kebbi. Mun gode Alkali Mafara. Bari mu je Kebbi. Waye da Kebbi?
Ana magana da Alhaji Aliyu daga ɗakin gari.
Alhaji Aliyu, to me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina abin da ya kamata ya su malam makaranta su diba a yanayin da ake ciki a yanzu zamanin ungalufin da ake matsalolin kudin da Buhari ke kuka. Ya kamata a ce su yaji yaji sun diba su kuma san abin da sun gabe da nasu su an koyi da yaji aiki hannun gaba.
To mun gode Alhaji Aliyu da wannan ra'ayi naka da kuma kiran Aliyu daga Kebbi ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya ɗauka. Gobe ma rana ce da mun bude, kuna iya kira.
Yan wasan Najeriya mata wato Falconet sun yi waiwayin baya suka doke kasar Canada da ci 3-1 a jiya a wasan su na biyu na gasar kwallon kafar cin kofin duniya na mata yan kasa da shekaru 20 a kasar New Guinea. Kasar ta Canada ce dai ta soma zura kwallo a ragar Najeriya a minti na 15 da soma wasan, inda Najeriya ta sami farke cin ta hanyar bugun penalty ana dab da tafiya hutun rabin lokaci. Najeriya ta kara zura kwallaye biyu a rabin lokacin wasan na biyu wanda ya bata nasara, lamarin da ya dan haskaka fatanta na ci gaba da takarar lashe kofin. Wannan dai shine wasan na biyu da Najeriya ta buga a matakin rukuni-rukuni na gasar, inda a wasan farko ta sha kashin gaske daga kasar Japan da zunzurutun ci 6-0. Najeriya za ta kara da kasar Spain da yanzu haka ke jagorancin rukunin nasu na biyu, wasan da ya zame wajibi Najeriya ta yi galaba domin samun damar tsallakewa zuwa mataki na gaba. A ɗaya bangaren kuma, babbar kungiyar kwallon kafar mata ta Najeriya wato Super Falcons ta isa kasar Kamaru kwanaki 5 da suka rage da za ta soma wasa a gasar cin kofin nahiyar Afrika na mata karo na 10. 'Yan Najeriya waɗanda yanzu haka su ne zakarun Afrika suna neman ɗaga kofin ne karo na 8. Kuma za su fafata wasannin su na matakin rukuni-rukuni ne a birnin Limbe na kasar ta Kamaru. Najeriya na fafata gasar ne karo na 10 da za a soma ta ranar 19 ga wannan watan, inda ta fada a rukunin biyu tare da kasashen Mali da Kenya da kuma Ghana. Hukumar kwallon kafar Zambia tana nan tana kokarin yin sauye-sauye ga dokokinta da suka ci karo da kundin tsarin dokar kasar dangane da luwadi. Kasar ta Zambia dai ta haramta luwadi tare da hukuncin dauri a gidan kaso har na tsawon shekaru 15. To amma hukumar kwallon kafar kasar tana kuskurima ga kundin dokokinta ta yadda za su dace da dokokin hukumar kwallon duniya wato FIFA. Hukumar ta FIFA dai ita ko ta haramta nuna bambanci akan jinsi ko mu'amalar jinsi, takan kuma iya dakatar da duk kasar da ta karya wannan dokar. Kasar Congo Brazzaville ta kori mai horar da 'yan wasan kasar watanni 17 kafin karewar wa'adin kwanta ragin sa. Hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da korar Pierre Lechanter sakamakon koma bayan da kasar ke samu a wasanni da baya bayan nan shine kashin da kasar ta sha a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya da ci 1-0 a hannun kasar Uganda. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shehin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. An sake zaben shugaban Nicaragua Daniel Ortega tare da jam'iyyarsa ta Sandinistan National Liberation Front a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru 5 a wannan watan. Sakamakon zaben da ya bi zo da mamaki ba, lura da yunkurin da shugaba Ortega ya yi ta yi na musgunawa bangaren adawa da kuma hana masu sa ido da ke zaman kansu bibiyan al'amura a lokacin zaben. Da yawa daga cikin masu kada ƙuri'a sun kaura cewa rumfunan zabe a wani mataki na yin bore na nuna cewa an riga an tafka magudi. A watan Yuni ba da jimawa ba, bayan da Mr. Ortega ya aina shirin sa na tsayawa takara, ya ce ba zai bar masu sa ido da ke zaman kansu na ƙasa da ƙasa zuwa wurin zaben ba. Daga baya wata kotun kolin ƙasar ta tsige shugaban yan adawan jam'iyyar Independent Liberation Party ko kuma PLI a takaice, wato Eduardo Montalega daga matsayin sa, aka saka wani mai yiwa shugaba Ortega biyayya, wato Pedro Reyes. A lokacin da mataimakan jam'iyyar PLI a zauren majalisar ƙasar suka kyamuncewa da nadin Reyes, suka kuma ayyana kansu a matsayin masu cin gashin kansu, dukkanin su 28 din a kore su. A ƙarshe watanni kaɗan kafin zaɓe, cikin wani na bazata, Mr. Reyes ya ajiye aikin sa, inda aka maye gurbin sa da Jose del Carmen Alvarado, wanda ba sosai magoya bayan PLI suka san shi ba. A da jam'iyyar adawa ta PLI tana da kujerun yan majalisu 28, inda take kalubalantar wakilan jam'iyya mai mulki a zauren majalisar ƙasar. Amma a wannan karan kashi 5 kacal ta samu na ƙuri'un da aka kada, sannan ta samu kujera guda kacal a zauren majalisar. Mr. Ortega tsohon hannu ne a harkar dabarun siyasa. Da farko ya fara tafiyar da ragamar ƙasar ne a matsayin mai tsare-tsaren gwamnatin soji a tsakanin shekarun 1979 da 1985, sannan kuma ya mulki ƙasar a matsayin shugaban ƙasa tsakanin shekarun 1985 da 1990. A lokacin da ya fadi zaɓe a shekarar 1990, shugaba Ortega ya kama girmansa, ya miƙa mulki cikin lumana, amma kuma cikin shekarun da suka biyo baya Ortega ya shimfiɗa wani tsari da yake juya tsarin dokokin zaben ƙasar. A shekarar 2001 ya sake lashe zaɓe, inda ya riƙa shimfiɗa wasu matakan zaɓe da suke biya mai buƙatunsa. Amurka ta nuna matuƙar damuwarta kan wannan maguɗi da aka tafka a zaben na Nicaragua, kamar yadda wata rubutacce sanarwa da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Taurari ya rubuta. Za mu ci gaba da nuna matsin lamba ga gwamnatin Nicaragua da ta riƙa bin ƙa'idojin demokuraɗiyya da kuma samar da walwalar 'yan jarida da mutunta haƙƙoƙin bil'adama a Nicaragua, waɗanda suka yi daidai da haƙƙin da ya rataya a wuyanmu a ƙarƙashin matsayar da aka cimma ta ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya. Muna kuma da kyakkyawar dangantaka da al'umman Nicaragua. Za mu ci gaba da aiki a madadin jama'a ƙasar domin ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Idan mai sauraro yana da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa Editorials, VOA Washington DC 20237 USA. Har ila yau za ku iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin VOA Editorials, wato www.voanews.com/editorials.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Shugaba Joseph Kabila na kasar Congo Kinshasa ya nade sabon Prime Minister. Kabila ya zabi wani dan majalisar dokoki dan jam'iyyar Hamayya, Badibanga Ntita Sami, ya jagoranci sabuwar gwamnatin hadin kasa da za ta tafiyar da harkokin kasar har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓuɓɓukan da aka jinkirta. Zaɓuɓɓukan da tun farko aka shirya gudanar da su cikin wannan watan, yanzu za a yi su ne a watan Afrilun shekarar 2018. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gana yau Alhamis da wasu manyan mashawarta da masu neman manyan makamai a gwamnatinsa, sannan yana shirin ganawarsa ta farko da wani bako daga kasar waje, Prime Minister Shinzo Abe na Japan. Shugaba Barack Obama ya ɗauki sakonsa na haɗin kai mai ɗorewa na Amurka kuma daga Amurka zuwa ƙasashen Turai a yau Alhamis, inda ya jaddadawa Jamusawa da dukkan 'yan ƙasashe ta Turai cewa Amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa, da Saida Hamdul da Daniel Brown waɗanda suka ba da umarni, sai injiniyanmu wato Dan, ni Lada Ibrahim ke cewa sai an ji mu, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.